The following program is in Hausa.
Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Laden Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsin na ranar Litini 4 ga watan Janairu. Yayin da ake ci gaba da cece kuce kan makomar tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan tsaro saboda suki. Wasu na ganin garan bawul kawai ya kamata a yi ma fannin shari'ar Najeriya.
Barawo ana ganin sa zuru-zuru duk ya kanda mai kudin mutane kudin da gwamna ɗaya zai rike na shekara 8 sai ayi budget din Najeriya amma barawon saniya sai a daure shi shekara 8
kuma ku ji cewa matakin da wani kwamitin da aka kafa ya dauka ya bar baya da kura a shiyar Bauchi ta jama'iyyar PDP sannan kamar kowace ranar Litini Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aika mana amma fa duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya
Mausare assalamu alaikum an samu girgizan kasa da ya kai nauyin maki 6.7 arewa maso gabashin India a kusa da bakin iyakar Bangladesh da Myanmar Rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta amma dai ba wani rahoton hasaran rai ko kuma rauni. Mazauna birnin Guwahati a cikin jihar Assam sun fara tserewa ne suna barin gidajensu. Salin da suka ji gidajen nasu sun fara girgiza kan takarduna fadowa daga kan tebur. Girgizan kasar da yayi nisan kilomita 30 daga arewa maso kudancin birnin Imphal. An ji karin girgizan kuma har zuwa Kolkata dake yammacin jihar Bengal. Wanda ke kilomita 600 daga kudu maso yammacin kasar.
Wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar Haiti wanda aka yi cikin watan Oktoban bara ba komi bane illa kawai magudi. Kwamitin wanda ya fidda rahoton su jiya ya jaddada kukan da shugaban jam'iyyar adawa Jude Calaston yayi wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka magudin ku. Sun hada ne da soke kuru'u da aringizan kidaya sai kuma kungiya-kungiya wajen tantance 'yan takara. Ire-iren waɗannan abubuwan sun sa 'yan ƙasar suka gudanar da zanga-zanga wanda hakan ya tilasta hukumar zaben soke zagaye na biyu na zaben a watan da ya shige. Sai dai kawo yanzu ba a san lokacin da za a gudanar da zagaye na biyu na wannan zaben ba domin a bisa dokar ƙasar ta Haiti. Ya kamata a ce an rantsar da sabon shugaba ne a ranar 7 ga watan gobe. A yanzu haka dai an dakatar da yanzu haka dai dan takarar gwamnati ne da gwamnati ke marawa baya. Jovenel Moise shine ke kan gaba sai Celestin na biye da shi daga cikin 'yan takara 50.
Wasu 'yan ta'addan da ba a san ko su wane ne ba sun yi kokarin afkawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin India dake arewacin birnin Afghan na jihar Mauri Sharif jiya Lahadi. Mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaidawa wannan ginin rediyon cewa an ji karan halbe-halbe da tashin gurneti a harabar ginin. Munir Ahmed ya ce maharan sun cilla gurneti ne daga tsallaken ginin abinda ya sa su kuma jami'an tsaro suka bude musu wuta. Sai dai kawai yanzu ba a tantance irin barnar da aka yi ba tukunna ko kuma hasaran rai. Shi ma mai magana da yawun rundunar 'yan sandan ya ce tuni aka shirya jami'an tsaro na musamman da za su fatattaki waɗannan maharan sai dai ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan wanda yanzu kwana ɗaya bayan da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a kusa da bakin iyakan Pakistan wanda ya dalilin mutuwar sojoji 7 da yan harin 4 sai kuma mutane 12 da suka samu rauni daban-daban.
Kasar Saudiya ta yanke hulɗar jakadanci tsakaninta da kasar Iran kasa da kwana daya da Iraniyawa suka yi zanga-zangar nuna kyamar hukuncin kisan da kasar ta Saudiya ta aiwatar akan sanannen malamin nan na masabar Shi'a Sheikh Nimr al-Nimr. Masu zanga-zangar dai sun yi ta ne a harabar ofishin jakadancin kasar ta Saudiya da ke kasar Iran. Ministan harkokin wajen kasar Saudiya Abdul Al-Jabbar shine ya bayyana yanke hulɗar jakadancin da yammacin jiya Lahadi. Ya ce daukacin jami'an kasar Iran da ke cikin kasar su tattara 'yan kwamatsansu su san inda dare ya musu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kashe wasu mutane hudu da aka yi kasar Saudiya cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban. Kasashen musulmai da dama sun gudanar da zanga-zangar la'antar gidan sarautar kasar Saudiya bayan kashe mutane 47 ciki ko har da sanannen malamin nan na 'yan Shi'a. Dama kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun sha gargaɗin kotunan kasar ta Saudiya wajen ba da hukuncin kisa akan abin da bai takara ya karya ba kuma sautari shari'a cikin sili ake gudanar da shi. Waɗanda dai suka gudanar da zanga-zanga a wuraren da suka yi shi sune suna ɗauke ne da hoton shi Sheikh Nimr al-Nimr wanda sananne ne wajen sukan lamirin gidan sarautar kasar ta Saudiya.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zango daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda ake ci gaba da cece kuce kan makomar tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan tsaro Samba da Suki. Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka.
Biyo bayan matsayar shugaba Buhari ta fargabar matukar aka tabbatar da beli ga manyan waɗanda ake tuhuma da almundanar dala miliyan 2,000 da kuma fiye da naira miliyan 600,000 ta harkar makamai, jam'iyyar adawa ta PDP ta ce aibi ta dukkulli gwamnatin APC ke yi wa tsohon mai ba da shawarar tsaro Samba da Suki don yiwuwar tsayar da shi takarar shugaban ƙasa a 2019. Kakakin PDP Olisa Metu ya ce ganin zurfin da Suki ya yi da waɗanda ke alaƙa da harkokin tsaro da farin jininsa a siyasance ya sa Buhari ke yi masa bita da kulli tun da PDP ta shirya tsayar da ɗan takarar 2019 daga yankin Arewa. Shin wannan ba ra'ayin Olisa Metu ba ne don ba mamaki wasu masu son takara a PDP a 2019 ba za su ji daɗin alƙiblar jam'iyyar ba zuwa yanzu? Na tambayi Olisa Metu ya yake gani in an ɗauka shi ne mai wuƙa da nama a PDP. Tamkar in babu shi a helkotar jam'iyyar ba ma jam'iyyar.
It is not true. It's just that I am lucky to be occupying this post. I'm privileged.
Ba gaskiya bane, kai dai don na samu damar rike wannan mukami a wannan karan. Don wani dan jam'iyya ma ba mamaki ya kare muradun jam'iyyar fiye da yadda nake yi. In ji Metu da ya ci gaba da cewa na yi amanna babu wani tsari da ke daidai 100%. Ba mamaki na kan yi kurakurai.
It's as if it's about Lisa Metu. Before he used to be Lai Mohammed.
Dan an zabe ni shi yasa kullum ake ta kiran sunana. Da ai maganar Lai Muhammad ake yi lokacin suna jam'iyyar adawa. Kaga yanzu ai ga Femi Adeshina, ga su Garba Shehu, ga mataimakin shugaban kasa, ga ma shugaban shi kansa. Ofishin ne fa ba mutum ba. Jibirin Zakar dan PDP ne mai ra'ayin su Lalamido ya takara 2019 ba Samba da Suki ba. Dake ganin lalle zai shugaba Buhari ya tsawatawa alƙalai matukar yana son samun nasara.
Ba a tsaya an yi nazari constitution wacce irin dama ta ba alƙalai har da zai zama cewar ga barawo ana ganin sa zuru-zuru. Yayi badakala ya tafi Niger ya gina gidaje ya tsaye jiragen ruwa. Duk ya kanda mai kuɗin mutane kuɗin da gwamna ɗaya zai rike na shekara 8 sai ayi budget din Najeriya. Amma alƙalan Najeriya suna kallon sa sun shafa mara mai amma barawon saniya sai a daure shi shekara 8.
Dan APC mai rajin kare muradun Buhari da Tuwa Ali Kumo na ganin matakan shugaban sun dace da yanayin demokradiyyar Najeriya.
Zan goyi bayan wannan gyaran tsarin mulki 100%. A tabbatar da an ba wa shugaban ƙasa shi Muhammadu Buhari goyon baya. Bara ka ba da belin mutum haka kawai baka gama bincike ba. In ya gudu fa dole ne a bi due process, a bi ka'ida, yanzu su attahiru ba farawa da aka bada belin su kaji an sake kamo su ne saboda iyale fukan su an gane ba wani kuma da aka sake bincikowa a baya.
Jami'an tsaron asiri DSS sun ci gaba da tafkewa ko garkuwa da sambo da suki bayan samun beli har sau uku. Rahotanni ma na nuna akwai waɗanda za a sake kamawa da zargin da ke da alaka da ofishin da sokin. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya.
Lallai kam a gaida kuma Nasiru sai kuma Bauchi inda ake ci gaba da karce ƙasa a jam'iyyar PDP duk wanda matakin da wani kwamiti ya ɗauka. Abdulwahab Muhammad Gareka.
Bisa dukkan alamu dambarwar da ake ciki a jam'iyyar PDP mai adawa a jihar Bauchi taki cinyewa duk da cewa kwamitin da uwar jam'iyyar a Arewa maso gabas ta kafa ya mika rahotonsa na kokarin sasanta rigimar. Dama dai bangarori biyu ne na jam'iyyar kowanne ke ikirarin shugabancin jam'iyyar da kuma korar ɗaya bangaren wato tsakanin bangaren Alhaji Yaro Yaro da kuma na Honorable Shitto Zaki. Shugaban kwamitin binciken rikicin na PDP Babangida Modibo ya yi mini ƙarin bayani kan sakamakon binciken.
Da aka hada mu daga zonal office na North Zone na PDP mun zauna mun duba koke-koken su rikicin da suke na shugabancin wannan jam'iyya wannan jiha. Mun kuma rubuta musu da abin da kwamitin namu ta duba da kuma abin da ya dace akan ƙa'ida na constitution na wannan jam'iyya ta mu.
Wato hukunci aka zanta.
Hukuncin da aka zanta shine Ibrahim Yaro Yaro shine shugaban jam'iyyar PDP a Bauchi. Sannan sakataren sa kuma Barista Mukhtar.
To shi kaman Shitto Zaki fa.
Shitto Zaki sun kuma makaman su na wanda yake rike da shi tun kafin wannan rikicin ya faru shine na zonal vice chairman.
To kaman Barista Ismaila Burga fa.
Barista Ismaila Burga shine tsohon sakatare na wannan jam'iyyar wannan jihar. Ayyar rigani ya tafi neman zaɓe na deputy governor wanda aka yi zaɓe na 2015. Ya tabbata ya rigani ne shi ne aka yi replace na shi da Barista Mukhtar.
To sai dai sakataren jam'iyyar da ake takaddama a kansa wanda shi ne yi wa jam'iyyar takarar mataimakin gwamna Alhaji Ismaila Burga ya yi watsi da sakamakon binciken.
Primary election ne kuma national guideline na PDP yana magana ne akan primary election. Saboda haka wanda ya dauke takara da nan wannan running mate shine ya zama wannan wajibi ya sauka a wannan lokaci inda yana cikin mu. Kuma running mate a cikin constitution na PDP gabaki ɗaya babu inda aka ce ana election wa running mate. Saboda haka wannan section din da ake magana na guideline ba zai shafe ni ba. Don haka ni matsayin na Ismaila Burga ina tare da jama'a ta na cewa ba mu amince ba da wannan hukunci da aka yi kan kwazi kuma hali yayi nan gaba.
Alhaji Ya'u na Bado shugaban kwamitin sasanta 'ya'yan jam'iyyar PDP na jihar Bauchi ya buƙaci ganin an ɗinke ɓarakar.
Muna kira ga waɗanda suke jam'iyyar PDP da waɗanda masu kai fishi a cikinta su dawo mu haɗa kai mu gyara wannan jam'iyya tamu.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Haka ike kuma a gaida na musamman. To kafin mu ci gaba tunda a Bauchi muke bari mu garzaya zuwa tafawa ɓalewa mu sha waƙar sayawa.
Nafti, nafti, tazari, nafti, tazari, yel gangas, yadura buru, jakwashi chocha so vida. Shirut, ken, ka, ken, ka, ken, ka, ken, ka, gai chocha so vida.
Oh, dagen en tuwalang en jabatin ma yan gen chayam. Mogulti dagen en tuwalang en jabatin ma chong gen chayam.
A gaida kunzar yanzu kuma bari mu za ku da gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba.
Da rashin jayi akan bar arha, jama'a barkamu da sake saduwa, barkamu kuma da shiga sabon shekara. Da fatan Allah ya sa mun shiga cikin koshin lafiya. To Ubangiji Allah ya sa mana albarkarsa. Masu garin magana sun ce waiwaye shine adon tafiya. Saboda haka shirin zai waiwaye baya yau. Mu kawo muku tuni kadan daga cikin shirye-shiryen mu da muka gabatar muku shekarar da ta gabata. Bari mu fara da gutsuro muku firar da muka yi akan zaben shekarar 2015.
To ya kamata su masu siyasa su gane akwai tension sosai dama yawanci Najeriya siyasa in aka zo san zabi an saba da irin wannan muna da wannan tarihin tun lokacin da aka zo aka yi ta kone-kone a Western Region lokacin Federal Republic, you know, aka zo aka yi
Wild Wild West
da sauransu, you know, last zabi ma an yi irin wannan. To ya kamata su yawanci daga magoya bayan yan siyasa da kuma yaransu da suke bin bayan su, ya kamata kowa ya ja kunnen magoya bayansa, ko a jam'iyyar APC kake ko a PDP, akan cewa wannan kone-kone da tayar da hankali da ake yi ba zai sa ka ci zabe ba. Kara dagula mana ƙasa zai yi ga wannan rashin tsaro da muke fama da shi, idan kuma 'yan siyasa suka kawo wannan ƙarin wannan matsalan ta hanyar magoya bayansu, to za a iya rinca ba kasan kafin ma zabe din. Saboda haka magoya bayan su MPDP da NAPC da shugabanninsu ya kamata su ja kunnen magoya bayansu su shugabannin jam'iyyu din na ko ina ne. Kuma matasa su kwana da sanin cewa kowane shekara hudu an yi wancan shekaran kone-konen da aka yi bai amfani ba, ba ga wani ci gaba ba. Sun yi ma wancan lokacin da suka yi na Western House din ma daga ƙarshe demokradiyyar ma rugujewa ta yi. Saboda haka tashin hankali da me yakan iya ƙarar da ma demokradiyyar ma zuwa tsayacar aka rasa gaba, a kasayin gaba, a kasayin baya. Kuma dole ne mu yi taka tsantsan musamman wannan shekarar zabe, saboda yawan rashin tsaro da matsalolin da muke fama da su sun fi na kowane lokaci a tarihin Najeriya.
Sai kuma zargin rashin kuɗi da ministan kuɗi na wancan lokacin ya ƙaryata.
Sunana Ambassador Bashir Yuguda, minista na kuɗi a ma'aikatar kuɗin Najeriya.
To ranka ya daɗe, me ke faruwa ne da tattalin arzikin Najeriya? Mun samu labari cewa Najeriya fa ta durƙushe babu kuɗi.
To ban san abin da ake nufi da babu kuɗi ba kuma an durƙushe. Inda za a fara gane idan Najeriya ba ta da kuɗi kamar yadda wasu abokan hamayya ko kuma waɗanda ba sa bincike abin da ƙasar take ciki suke magana. Ba mu taɓa wuce watan da za a ce ba mu raba kuɗi ba ga jihohi, babu shi. Saboda haka idan Najeriya ce ta durƙushe ba kuɗi, to ya za a yi kullun in kira kwamishinoni guda 36 a ƙasar nan in ba su kason gwamnati, kason nan kashi uku ko kashi hudu. Akwai kaso na federal government, gwamnatin tarayya kenan, akwai kaso na jiha, akwai kaso da muke ba na ƙaramar hukuma local governments kenan, sannan akwai kason kuɗi. Wannan kason kuɗin kuma kusan kashi hudu ne. Akwai wanda muke samu daga sai da mai ɗin da Najeriya take yi. akwai wanda muke samu daga hannun customs saboda kayayyakin da shiga da fita da ake yi da su. Akwai kudaden da muke samu daga DPR, wato wannan DPR ita ce gefen ma'aikatar tatar mai da take kula da kamfanin da ke sai tatar mai a ƙasa. Ita NNPC tana kula da tatar man da muke saidawa a cikin ƙasa. Sannan akwai kuɗi da muke samu ta hanyar VAT. VAT shi ne wannan haraji da ake biya a kan
kayayyakin da aka saya, ana ɗan ɗora
ana ɗora musu haraji. To sannan akai-akai akwai special allocation da federal government ke baiwa jihohi on excess crude account, wato aljihun gwamnati da inda raran mai, kudin raran mai yake shiga. Kudin raran man nan idan farashi ya wuce kudin gangan man da muka sa lokacin da muke kasafin kudi, to ta nan ne ake samun wannan kudi. Lokacin da muka zo aka cire tallafi na mai, kudin da muka samu ƙari shine suka zama shuafi, wanda ake gyaran hanyoyi, wanda ake biyan yaran da suke muna ayyuka akan hanya, wanda muke daukan ma'aikatan yaran da suka gama karatu, wanda ake ce ma graduate internship scheme. Sannan duk inda aka ce ƙasa arzikin ta ya durƙushe, ba ta da iya biyan albashi, sannan ba ta iya biyan bashi da ke kanta ko na cikin gida ko na waje. Ba za ka ga kamfanna masu ƙarfi ba sun fito daga wata ƙasa sun zo suna kawo jarin su a ƙasar nan. To abun nan uku duka a Najeriya ba mu taɓa rashin biyan albashi ba gwamnatin tarayya dai. In kika ga ga inda aka ce yau Federal Ministry of Finance, wato ma'aikatar kuɗi, ba mu biya albashi ba ga wata ma'aikata, to ɗayan ko biyu ko dai sun so su yi zure wurin adadin kuɗin da muke ba su na albashi. Kuma yanzu ga abin nan duka a kimanci ake yin shi, technology ne, ba magana mu ɗauka kuɗi ba cikin ambulan mu baka, a'a, duk shekara za a ɗauki adadin ma'aikatan da ke nan, adadin kuɗin su mu shigar da shi cikin system, idan lokaci ya yi a tura muku.
A ƙarshe sai shirin farfaɗo da sana'o'inmu na gargajiya.
To madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan yadda aka farfaɗo da sana'ar saƙa a Agayawa. Agayawa wani ɗan ƙaramin gari ne da ke ƙaramin hukumar Ingawa ta jihar Katsina. Akwai kimanin mutane 10,000 da ke zaune a wannan gari. Garin kuma ya yi fice wajen saƙa adire, ɗayan rigar tsamiya da rigar saƙi da luru bargo kenan, da kuma saƙar hula. Kwanaki na ziyarci wannan gari, kuma duk wanda ka gani a garin galibi au yana saƙar hula ko kuma yana saƙan adire ko rigar saƙi irin ta sarakuna. Mata kuma galibi su ne ke yin kaɗe. Ba Najeriya kaɗe ba, har daga wasu ƙasashe musamman makwabtan Najeriya ake zuwa sayan adire da rugunan saƙi da huluna a wannan gari. To amma kash a 'yan shekarun baya sai wannan sana'a ta durƙushe. To sai kuma hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice tare da haɗin gwiwar ƙaramin hukumar Ingawa suka farfaɗo da wannan sana'a. Ga yadda zantawa ta kasance da masu saƙa da kuma waɗanda ke da hannu a farfaɗo da wannan masaƙa, kamar su magajin garin Agayawa Alhaji Idris Yusuf da Malam Nura Aliyu Endoma, mataimakin shugaban ƙaramin hukumar Ingawa, da Malam Haru Meluru wanda ya share fiye da shekaru 60 yana wannan sana'a, sai kuma injiniya Yakubu Umar Mani mai kula da wannan cibiya ko kuma masaka.
Sunana Alhaji Idris Yusufu Agawa, magajin Agawa.
To ranka dade, muna son ka bamu takaitaccen tarihin wannan wuri.
Wato in ina iya tunawa lokacin da muna kanana tun kafin a samu makaranta, wannan gari namu babbar sana'armu ita ce wannan saka din nan. Kusan kowane gida kalilan ne waɗanda za a gani waɗanda ba su wannan sana'a ta saka din nan. To a lokacin nan ana ta yi tun daga aka zo kamar ranar Alhamis da yake kasuwar Juma'a ita ce babbar kasuwarmu. To a wannan kasuwa ita ce daddarenta, kusan da daddare aka fara bugun zannuwa da sauran kayayyaki, sai an kai har asuba ana bugun wannan abu da ake kawa, shi ne ake ɗauka a kai kasuwa a saida. In an saida kuma a so kayayyakin da za a ci gaba da aiki na wannan bakwai kamin Juma'a ta zo. Tunda tun kama a kafa garin lokacin nan, to tun a ƙauye ana zanna a ƙauye kamin a kafa garin ana wannan sana'a. To da aka dawo nan cikin gari an kafa wannan 1952 ɗin da aka ci gaba da sana'an nan ana ta yin ta. Yara da manya a lokacin nan kowa yana ta yi, tunda mai gida abinda zai iya koyawa ɗan shi a wannan lokacin kenan baya ga noma. Wannan ita ce babbar sana'armu wannan gana a lokacin nan. Babu san wata sana'a ba sai wannan saƙa ɗin nan, ita ce aka dogara da ita a wannan lokaci babba da yaro.
To jama'a, muna fata kun samu tuni kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Kuna jin shirye-shiryenmu na wannan shekarar 2016. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya, sai mun sake saduwa.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Assalamu alaikum, kashi Hausa na mai Amurka mai magana cikin ɗan takara daga Dogon Daji. Game da harkar mallamai da an kama cewa baya, gaskiya gwamnatocin arewacin Najeriya abubuwan da suka bai dace ba. Kaga an yi mallami jiya an ta albashi ke 40 ga wata ko 50. Kuma shi ne an ba su ba da ilimi na farko don Allah a ji sauƙin mallaman makarantar firamare. Don Allah a rinka sauƙiya musu. Don yanzu haka za ka ga ma'aikatan local government wai sai sun samu albashi sannan mallamin firamare ta samu albashi. Kaga da ya ba. Kashin suna mun amurka ku damin saƙuna ga kwamishinonin ilimi na jihohin arewacin Najeriya su ji tausayin mallamai su a foundation na farko.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Bali jihar Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da yadda gwamnan jihar Borno Kashin Shettima ya nemi mutanen ƙauyuka da su koma gidajensu, za a saba musu tsaro kuma za a gingina musu muhallinsu, hakika abu ne da ya dace. Kuma muna fatan Allah ya ba da sa'a ya kuma ba da nasara wannan gine-gine da za a yi wa waɗannan mutane da suka baro gidajen saboda tashin hankali na Boko Haram. Allah ya sa a yi musu wannan gini cikin gaugawa, ganin cewa wannan lokaci ne na sanyi, mutum yana kwana a waje, hakika akwai matsala. Kuma muna fatan Allah ya sa wannan matsala ta Boko Haram, Allah ya sa ta kawo ƙarshe kenan.
Sunana Mudassir Muhammad Fawa Balewa. Muna yabawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma karamin ministan mu Peter Ibe Kacifo bisa ga ƙwararren matakai da suka ɗauka game da batun maganan ƙarancin mun Peter a ƙasa baki ɗaya. A hakikanin tafiya sun yi rawan gani, muna yaba musu kwarai da gaske. Mu dai a nan jihar Bauchi abin ya so mai sauki.
To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
An samu girgizan ƙasa da ya kai nauyin maki 6.7 a arewa maso gabashin India a kusa da bakin iyakar Bangladesh da Myanmar. Rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta, amma dai ba wani rahoton hasaran rai ko kuma rauni. Mazauna birnin Guwahati a cikin jihar Assam sun fara tsirewa ne suna barin gidajensu. Salin da suka ji gidajensu sun fara girgiza, kayan takardu na faɗowa daga kan teburi. Wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban ƙasar da 'yan majalisar dokoki a ƙasar Haiti wanda aka yi a cikin watan Oktoban bara ba komai cikinsa in ban da maguɗi. Kwamitin wanda ya fidda rahotonsa jiya ya jaddada kukan da shugaban jam'iyyar adawa Jude Celestine ya yi. Wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka maguɗin ko sun haɗa da soke kuri'a masu jefa kuri'a a rinjizon ƙidaya, sai kuma kumbaya-kumbaya wajen tantance 'yan takara. Ire-iren waɗannan abubuwan ya haifar da 'yan ƙasar suka gudanar da zanga-zanga a cikin ƙasar, wanda hakan ya tilasta hukumar zaɓen soke zagaye na biyu na zaɓen a watan da ya shige. Wasu 'yan ta'adda da ba san ko su wane ne ba sun yi ƙoƙarin kutsawa cikin ginin ƙaramin ofishin jakadancin India da ke arewacin birnin Afghanistan na jihar Mazar-i-Sharif jiya Lahadi. Mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an ji ƙarar harbe-harbe da tashin kurnet a harabar ginin.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Ladan Ibrahim Ayawa da Siri wanda ya ba da umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.